أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هدى إلى يوم الدين. حق كلمة الوداد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم شغلة كراتة رسالة في كراتة نواة السفانة قريبا ريبي هذا 35 ان يقوى كما ان huce nan ko kuma eh tilhaji to shine za ta shaka ne. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tilhaji bayani akan haji, yanda Allah ya faranta haji a Qur'ani, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tafsilin ya ake haji. Wa farara Allahul hajja ala man yajidu sabila. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faranta zuwa ayi haji akan duk wanda ya sami iko akan zuwa. Duk wanda ya sami iko akan yaje ya haji, to ya zama masa lalle yaje ya haji. Allah ya faɗa walillahi 'alan nasi hajjul baiti, ko hajjul baiti wa nisada ilayhi sabila. Fadhakara fadhukira anna nabi sallallahu alaihi wasallam anna sabila azadu wal markab. Shi a Qur'ani an ce manisada ilayhi sabila. To me sabilu? Shi yasa aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa abinda ake nufi da sabilu guziri da abin hawa. Wanda yake yana da guziri, yana da abinda zai hau yaje Makka, ya zame masa lalle yaje yi haji. Haji ɗaya ne daga cikin rukunai guda biyar na musulunci. Wa bar rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqitul haji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da wakutan haji, wato sanda ake harama da haji, ko gurin da ake harama da haji. Wa kaifa talbiyatu fi, da yanda ake talbiya a haji. Wa ma sanna, da abinda manzon Allah ya tsara. Wa ma yattaqil muhrimu min lutsi siyabi wa dibi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan abinda yake wajibi akan duk wanda ya harama da haji ko umra ya kiyaye. Daga sa tufafi mai kyauwa da gaba, ko kuma sa turare. Wa amalin haji suwaha, manzo Allah ya bayyana sauran ayyukan haji ba waɗannan kaɗai ba. Min arafata, daga tsayin arfa, ina ce arfa, ya ake tsayuwa arfa, yaushe ne ake tsayuwa arfa? Wa muzdalifa, da muzdalifa wa rami, da jifan duwar wasu, wal hilai, da yin aski, wadawafi, da dawafi, wa masu wa zalika. Ya bayyana duk sauran ayyuka ma wanda suka shafi haji banda waɗannan. Falau annam ra'a, da a ce an samu wani mutum, lami alamlin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata ma kitabillahi ila ma wasafna, da zai zamo bai san wani tsari ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana tare da abinda Qur'ani ya zo da faranta shi, in ba abu iyaka abinda da muka faɗa ba. Mimma sanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi, ma'ana ma anzalahu Allah jumlatan, daga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara a cikin sa abinda ake nufi da maganar da Allah ya saukar da ita a gaba daya. Wa annahu inna mastazaka ma wasaftu min fadlillahi al'amal, cewa shi ya riski abinda na bayyana ne na daga cewa Allah ya faranta ayyuka. Wa ma yuharrim wa ma yuhillu, ya bayyana abinda ake an haramta ga mai muhrimi, ko abinda yake an bada dama ga muhrimi. Wa yudkhalu fihi wa yukhraju minhu, da yanda ake shiga kowane tsari, da yanda ake fita daga gare shi. Wa mawaqit, da kuma guraren da ake yin harama da haji. Wa ma sakata anhu suwa zalika min amali, da abinda manzon Allah bai faɗa ba ya shiru a game da shi banda wannan daga ayyukan haji. Qamatul hujjatu alayhi, to wanda za ta tsaya akan shi wannan mutum, bi anna sunnatar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza qamat hadha al-maqam, cewa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsari na manzon sallallahu alaihi wasallam, in ya samu tsayuwa irin wannan tsayuwa, in ta tsaya wannan matsayin ma fari lafi kitabihi, tare da abinda Allah ya faranta a littafin sa Qur'ani, maratan aw aksar, sau dai ko su fiye da haka, qamat ka zalika abada, to za ta tsaya haka har abada. Abinda imami Shafi yake so yi mana bayani anan shine, cewa da a ce mutum zai ga Qur'ani ya zo da wani abu, amma abin ya zamo a kamar dungula yake, ba a tsaya an yi tafsili ba, sai ya zamo ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda ita ta yi tafsili. To a da zai zamo wajibi a kan wannan mutum ya riko da tafsilin nan da hujjar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi. domin ba wani mai fassara Qur'ani kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa duk wani abu da Qur'ani ya kawo ya zama gane shi yafi karfin ai wajibi mu mai da abin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana shi. Wastudilla annahu la tuhalifu lahu sunnatun abadan kitaban, an ba da cikakkiyar hujja cewa ba yanda za a sami wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saba da Qur'ani. Wa anna sunnatahu wa lam yakun fiha nassu kitabin lazimat, an kafa hujja tun a baya da cewa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da a ce bata hadu da nassin Qur'ani ba, to wajibi ne dai ai aiki da ita. Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana iya istiqlali da tashri'i, ya zama abinda ma Qur'ani bai kawo ba gaba daya ita sunnar ta kawo, ya zama kuma a ce dole ne kan musulmi ya aikata, dole ne musulmi ya bi. Bima wasabtu min haza, da sabon abin da na sabanta bayani da nayi anan ma ma zakartu suwa tare da sauran gurare da na ƙara bayani akai min ma fara da Allah min da'at rasuli, cewa ai Ubangiji subhanahu wata'ala ya dora wa akan dukkan musulmi cewa su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajaba alaihi an ya'lama anna Allah lam yaj'al hadha li halqin ghayri rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne duk musulmi ya gane cewa wannan matsayi ba wanda ya samu, ba wanda Allah ya ba wannan matsayi, kowaye shi a cikin halitta in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ne zai abu ya zamo Allah ya ce ai haka, ba wanda ya samu wannan matsayin in ba manzon Allah ba. Wa an yaj'ala qawla kulli ahadin wa fi'lahu abadan taba'an li kitabillahi thumma sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne duk wanda ya fahimci wannan ya sanya magana ta kowa, maganar kowa kuwa da aikin kowa a har ko yaushe, ya sanya su masu bi ne ga Qur'ani na Allah, littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Matakar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Qur'ani ga tsarin da suka zo da shi, to wajibi ne a kyale tsari na kowa, ko a kyale fahimta ta kowa, a dawo ga Qur'ani, a dawo ga hadisi. Wa an ya'lama anna aliman irwi anhu qawlun yuharifu shay'an sanna fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatan, wajibi ne musulmi ya san cewa da a ce za a ce ga wani malami wanda ya ansa sunan malami, an ruwaito daga shi cewa ya faɗi wata magana, magana da yake ta saba, ya saba a cikin wannan magana ta sa da wani abu daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara, law alima sunnatar rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuhalifa, to wajibi ne wannan malamin hanzari da cewa abinda yasa ya kawo magana wadda ta bambanta da yanda tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, to a gane cewa shi wannan malamin tayi bai san sunnan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, da a ce ya san tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kawo wani abu da ya saba da shi ba. Wanta kala an kaulihi ila sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam insha Allah, za a ga cewa malamin nan ya bar maganar sa ya dawo zuwa ga tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya so. Wai lam falka ana gaira muwassailahu, in ma kin haka sai ya zama ba a bashi damar kin yin haka din da yayi ba, ba wanda aka ba dama ne saba manzo sallallahu alaihi wasallam alhali ya san ya saba manzan Allah. Fa kaifa wujudu mithli hadha lillahi qa'imatun ala halli, ballantana a wannan bangaren a wannan babin akwai hujjoji da yawa da Allah ya dora akan halitta, ya tsayar da halitta wanda ke nuna cewa dole ne halitta fa su bi manzon Allah. Min mabtarar min da'atin nabiy, daga abinda Allah ya dora akan dukkan halitta ne daga cewa dole ne su tsaya su bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba na min maulihi allazi wara'ahu bihi, abinda Ubangiji ya bayyana daga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ubangiji ya bashi, min wahyihi wa dinihi wa ahli dini, game da addinin da wahayinsa, game da addinin sa, game da ma'abuta addinin. Fil idad, bayani akan iddodi, idda wadda aka saki take, ko wadda mijinta ya mutu ya batta take. Allah wangi tabaraka ta'ala ce walladina yutawaffawna minkum wa yadharruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, duk wanda aka karbiransa a cikin ku ko musulmi ya zamo ya bar mace a baya, to wajibi ne matar tasa ta zauna kada ta aure har sai ta yi wata hudu da kwana goma, ma'ana ta yi ta kama. Wa qala, a wani wajen kuma Ubangiji yake cewa wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun, matan da aka saki dole ne su zauna kafin su ce za su yi aure har sai sun yi tsarki uku. Wa qala,
ubangiji kuwa tabaraka wa ta'ala ya ce wallati yasdamul mahir min nisaikum wa in yaftu fa idatu lana salasata ashhur wannan fa idatu lana salasata ashhur wa annan da yake suka fidda rai daga jinin haira wanda yake sun daina jinin haira daga matanku idan suna ko idan kuna kokonto akan sun gama idda ko basu gama idda ba gashi sun daina jini to abin da yake akwai za su idda ne da watanni uku mace wanda yake ta daina jinin haira to iddarta wata uku wallahi lamihir haka nan ma wanda bata fara jinin haira ba haka nan ma wanda bata fara jinin haira ba ita ma iddarta ta zauna wata uku wa ulatul ahmali ajaluhunna an yara an hamlahunna mace mai ciki ita gama iddarta shine a ce ta haife cikin nata faqala ba'u ahli al-ilm wasu a cikin malamai suka ce kada aujaba Allahu alal mutawaffa an ha zawjuha arba'ata ashhurin wa ashrin anan kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora wa duk mace da mijinta ya mutu ya batta cewa ta je ta idda da wata 4 da kwana 10 tai ta kaba wata 4 da kwana 10 wa zakara anna ajalal hamili an tara kuma ubangiji ya ambata cewa ta kaba ko iddar wanda take da ciki ta haife cikinta fa idza jama'at an takuna hamila mutawaffa anha idan ya zamo an samu mace ta hada a sifa biyu shine sifa ta farko tana da ciki sifa ta biyu mijinta ya mutu ya batta atad bil iddataini ma sai ta zo da iddar guda biyu ma'ana ta kai wata 4 da kwana 10 sannan kuma ta haife cikinta kama ajiru hafi kulli farraini ju'ila alaiha kama yanda yake abin a dukkan wata farilla da aka dora akan mace a tarbihi mama za ta zo ne da su gaba daya idan aka ce za a aiki da ayoyin nan da na wallazina yutawaffawna minkum yadhuruna azwajan tarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashra da kuma da take cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yara an hamlahunna to abinda wannan zai nuna ashe kenan mace idan mijinta ya mutu ya batta a ta tana da ciki to sai ta zauna duk guda biyar ta yi wata 4 da kwana 10 ko ta haife cikinta ma'ana wannan kenan shine za ta zauna a kasal ajalaini mafi nisan ajalin biyu idan ba mijinta ya mutu aka samu wata 4 da kwana 10 bata haife ciki ba to bata gama ta kaba ba dole sai ta bare sai ta haife haka nan kuma idan mijinta ya mutu ta haife alhali bata riga ta kai wata 4 da kwana 10 daga mutuwar tasa ba to shi ma wajibi ne ta bari sai ta kai wata 4 da kwana 10 in aka ce za a hada ayoyin kala imam shafi yake falamma kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam subai'ata bint al-haris yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da subai'a ya haris wa war'at ba'da wafatin zawji ha bi ayyamin wanda ita subai'atu ta haihu ne bayan mijinta ya mutu da yan kwanuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita kad halalti fata zawji aikin gama idda kin gama takaba ka iya zuwa ki aure ko yanzu ka samu ne mi ka iya daura aure da shi a iya daura muku aure dalla haza wannan sai ya nuna mana wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ga ita subai'atu ala annal iddata bisa cewa idda fil wafati dangane da wanda mijinta ya mutu ya batta wato takaba wal iddati wal iddata wal iddata fil talaqi da idda wanda mijinta ya sake ta bil aqra'i da za a yi da tsarki wa shuhur ko watanni ina ma ulida bihi man la hamla bihi min an-nisa to wanda aka ce su je su zauna su watannin nan ko su tsarki uku ana nufin wanda ba ta da ciki daga mata wa annal hamla idza kana fal iddatu sawa'un siwahu saqidatu cewa mace matakar tana da ciki to ba da wani abin da za ta yi idda da shi ba magana haife cikinta ba daidai idda ta mutuwa ce mijinta ne ya mutu ya batta da ciki ko ko saki ne mijinta ne ya sake ta alhali tana da ciki to fi muharramatin nisa sai karin bayani akan matan da Allah ya haramta qala Allah ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa ahwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul lahi wa banatul luti wa ummahatukum allati arna'anakum wa ahwatukum min ar-rara'ati wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min salabikum wa antum ma'bana lutain illa ma qasala inna allaha kana ghafuran rahima wal musannatu min nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa illa lakum ma wara zalikum an tabta gobi almalikum musini na gara musafin ba mustabtatun bihi min hunna fatuna ujurahunna farira wala juna alaikum bima taraytum bihi min ba'd alfarira inna la kana alimakima ubangiji yace an haramta muku ku auri iyayenku mata haka nan an haramta muku ku auri iyayenku mata haka nan an haramta muku ku auri yan uwanku daidai shakika ne kulli abai kullu ummai haka nan an haramta muku ku auri yan uwan mahaifanku daidai shakika ne kulli abai kullu ummai haka nan an haramta muku ku auri yan uwan mahaifiyarku daidai shakikenta ne kulli abanta kullu ummanta haka nan an haramta muku ku auri yan dan uwanku haka nan an haramta muku ku auri yan riƙar uwanku wato wanda wannan guda bakwai sune wanda suke haramta midan nasabi da sababin dangantaka su bakwai uwa ya yar uwa amma khala yar dan uwa yar yar uwa duk an haramta muku ku auri iyayenku da suka shayar da ku iyayen da ba haifaku suka yi ba amma kun sha nonon su haka nan an haramta muku yan uwanku na shan nono wannan sune suke haramta da shan da sababin shan nono malamai dai sun faɗa yanda yake yazo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya harumu minna rara'i ma ya harumu minna nasabi da abin da yake haramta da sababin dangantaka to yana haramta da sababin shan nono yasa shan nono ma ya haramta uwa ta shan nono ya haramta ya ta shan nono ya haramta yar uwa ta shan nono ya haramta amma ta shan nono ya haramta hala ta shan nono ya haramta yar dan uwa shan nono ta haramta yar dan uwa shan nono shi yasa guda bakwai ne suke haramta daga rara'a yanda wanda suke haramta daga nasabu su bakwai ne to wanda suke haramta ma da sabon rara'a su bakwai ne haka nan kuma an haramta muku iyayen matanku haka nan an haramta muku agononinku wanda suke cikin kulanku daga matan da yake sun riga sun tare ta da ku wato kun ji dadi da su amma idan kuka auri mace ba ku riga kun ji dadi da ita ba ta tare a gidanku ba aka samu rabuwa to wannan bai haramta muku ku auri yatta ba a iya auren ƴan wannan mata haka nan wato wannan sune wanda suke haramta dan sababin sarakuta wanda yake guda hudu an haramta a auri matar uba ko matar da ko uwar mata ko ƴar mata wannan guda hudu kenan masu haramta da sababin sarakuta in an hada da wancan 14 ga wannan hudu sun zama 18 kenan haka nan kuma wato an haramta muku ku auri ƴaƴan matan ƴaƴanku da suka haifa matar danka baka da dama ka aura amma kaman matar da dan dan uwanka ya aura in sun rabu wannan ka iya auranta ko kuma a ce ya mutu ya batta to ka iya auranta amma danka na cikinka to wannan shine baka da dama ka aure matar da ya aura wa anta ba bayna lutaini illa ma qasalam haka nan an haramta muku ku tare tsakanin ƴan uwa biyu yanzu kana auren ƴan uwa ka auro ƴan uwarta ba daidai bane so ko wannan sune wanda suke haramta da sababin jami'i su bakwai su uku an hana hada mace da ƴar uwarta ko amma tata ko hala tata illa ma kasalau sai ko abinda akai a baya kafin a bayyana haramci inna kana ghafurur rahima ubangiji bai kushe ba mai yawan gafara ne mai jin kai wal musanatu an haramta muku ma duk mace wanda take tana da miji shine musanatu anan musanatu ana nufin mace wanda take da miji wanda take musana daga mata sai dai idan bayu da kun mallaka idan mace mai miji kafira ce ta fito yaki ko tare da mijinta ko ita kadai aka kama ta to wannan akai sadaka da ita cewa tana da aure auren ya mata shi shi yasa abinda ake bukata sannan kawai a iya istibra'i ai mata istibra'i ai sadaka da ita wannan Allah ne ya dora muku shine kitabun lahi alaikum Allah ne ya dora muku ko hilalakum an hadabta an halatta muku wata qira'ar wa ahallalakum ma wara zalikum Allah ya halatta muku duk wata mace wadda bata cikin wannan da aka faɗa an tafta gobi amwalikum kwa iya neman auren da dukiyar ku musulmina amma fa kuna nufin katanganta gara musafin ba zaman kawai ba kage zama ku jasu ku zama kawai da su a ce an ja mace an yi daduro da ita ko abin da ya kama da haka ba wannan ba fa mustamtatun bihi min hunna din mace da kuka aura kuka ji dadi da su fa kuka ji dadi da ita fa atuna ujurahunna wajibi ne ku ba su sadakin su farira dole dole macin an aure ta an ji dadi da ita to ya wajabu a bayata sadaqin ta cikakke malamai suke cewa sadaqi na wajaba akan miji cikakke a hali uku hali na farko inda yake ya ji dadi da matar da ya aura to wajibi ne ya bata sadaqin ta cikakke hali na biyu shine inda yake ta zauna a gidansa shekara guda koda bai taba ganin ta ba masalan yana China ita tana nan akai daura auren ya bada gida inda za a kai ta aka kai ta sai ta zauna shekara guda bai sadu da ita ba sai kuma ya aika mata da cewa ma ya sake ta to wannan dole sai ya bata sadaqi zaman da tayi a gidansa shekara guda kamar da ake ya sadu da ita ne hali na uku shine in ɗaya daga cikin ma'aura ya mutu in ɗaya daga cikin ma'aura ya mutu to sadaqi ya wajaba ko ita matar ce ko shi miji da ake za a daura aure daidai karfe 10 da rabi ko 10 da minti 5 ma sai akai hatsari sai mijin ya mutu to za a ce dole sai ya bata sadaqi cikakke kuma dole za ta gaje shi kuma dole za ta yi masa takaba ita ma dole ta je ta zauna ta yi masa takaba an tafi gobe a maluka wala junaha alaikum fi ma tararatu bihi min ba'd al-fariya ba laifi akan ku a cikin abin da ku yarjejeniya da shi bayan abin da ku ce za ku bata bayan abin da ku faralta in kun kare mata kare to ba laifi bane dan bayan an daura aure miji yace ai bara miki kare ma a sadaqin ki ko bara an kara miki da kaza ko da kaza inna la kana alima hakima ubangiji bai gushe ba masani ne da duk abin da bayi suke kuma a duk abin da ya tsara akwai hikima fata malakil ayatu ma'ana yayi ayan nan sai zama tana daukan daya daga ma'anoni biyu tana daukan ma'anoni biyu a haduhuma ɗaya daga cikin abin da ayoyi ayan nan take nufi annama sallallahu minan nisa'i muharraman muharram to a duk abin da Allah ya kiransa cikin mata cewa haramun ne a aura to ya zama haramun din وما سكت عنه حلال بالصمت عنه sai aya take nuna cewa duk abinda Allah bai shiru bai ce haramu bane to ya zama halal ne tunda Allah ya yi shiru an game da shi da wabi qaulillahi da Allah tabaaraka ta'ala yace wa uhilla lakum ma wara'a zalim an halatta muku duk mata banda wa'annan da aka ambata wa kana hadha al-ma'na huwa adh-dhahira min al-ayati wannan ma'ana sai ta zama wajen tafito fili daga aya wa kana bayyana fil ayati anna tahrim al-jam'i bi ma'anan ghayr tahrim al-ummahat a fili ne a wannan aya cewa da aka ce an haramta a tare tsakanin mace da yar uwarta ta fuskar wata ma'ana ce wanda ta bambanta da haramta iyaye ita wannan haramcin saboda tarawa ne fa kana ma samma halalan halal sai abinda Allah ya kira shi halal yake halal wa ma samma haraman haram abinda ya kira shi haramin ya zama haram wa ma na halin da bai nawo min al-utani kama na hal sai zama abinda Allah ya hani daga gare shi na daga atara tsakanin yan uwa tafiyar su dai da abinda Allah ya hani daga gare shi wa kana fi nahi anil jam'i bainahuma dalilun ala annahu inna ma haramal jam'u da ubangin subhanahu wa ta'ala ya hana a hada ƴan uwa biyu wakaci daya a ce mutum yana auren yaya ya auro kanwa ya hada su to sai zama akwai hujja a cikin wannan akan cewa anan fa ba wai an ce dan ka auri mace ba ka da dama ka auri ƴan uwarta ba a'a ka hada su ne wakaci daya yake haram wanda kula qawaidatin minhuma alal infiradi halalun fil asl cewa kowace daya daga ƴan uwa biyu idan dai ita kadai za ta zauna a karkashin ka ta halatta a asali shi yasa ya halatta kana auren ya masalan ta mutu ka auro kanwata ko an samu raguwa ka auro kanwata ko kana auren kanwa ta mutu ko an samu raguwa ka auro yatta wannan ba laifi bane kuma su ahunna min al-ummat wal banat wal ammat wal khalati muharramatun fil asl sai zama wani wa'annan wani ƴan uwa kamar iyaye kamar yaya kamar ammomi kamar haloli su wannan an haramta musu ne gaba daya ba wai ka tara su da wani ba da yake haramun a'a su kansu ka aure su ko da ba ka tara su da wani da wata ba haramun ne wa kamuna ma'ana qawlihi wa uhilla lakum ma wara'a zalikum sai abinda ake nufi da fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake an halatta muku duk abinda yake bayan wa'annan man samma tarimahu fil asli wanda ubangiji ya ambaci haramta shi a asali da aka ce zalikum din ishara ga wanda aka haramta wa man huwa fi misli halihi da wanda yake a matsayinsa birra ra'i da shan nono to an yake hunna to wanda suke waninsu wanda yake wani wa'annan da aka ce haramun ne maza na da damar su aure su bil wajhi allazi halla bihin nikah, ta dai hanyar dai da aka ce an ba da dama ayi aure, a aure su ta dai hanyar da yake an ba da dama ayi aure. Alhamdulillah, sai mu tashi fakara ta 551 ko kun zo fakara ta haka.
Shima ta
ci sadaki, kuma amma mijin zai gaje ta, ya mijin zai gaje ta, amma kuma ta ci sadaki cikakke, dole a ba ta sadakin ta cikakke.
Idan
an raba gadon kuma wani abu ya dawo a cikin. Bai kai gadin da za ka gada ba, ta yi zama ya fi gadin da za ka gada da gada ya, amma dai dole za a ba ta amma to wato za ta tantance sadaki, kuma lalle an biya za ta tantance sadaki kuma shi lalle zai gaje ta, yawa lalle zai gaje ta, yi abin da zai gada da gare ta a karfin sadakin da ya ba ta. Ah, bata ci sadaki ba, wannan sai dai a bata rabin sadaki, yau sai a bata rabin abinda aka ce za a bata na sadaki, yau sai abin da kana na ta dauke ba ya